Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 8 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan Nijar da Najeriya da ke zama bakin iyakokin kasashen biyu sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan watsayi da kotun ECOWAS ko Siriyawo ta yi da buƙatar ɗage takunkumin da ƙungiyar ƙasashen na Siriyawo ta sanya wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Bayan haka, za mu kawo muku hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Honorable Sha'ban Ibrahim Sharaɗa, wanda ke halartar wani babban taron ƙasa da ƙasa a nan birnin Washington DC game da batutuwan tsaro. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan annobar kwalara a wasu sassan ƙasar Kamaru. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To, assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Makamai wajen bakwai ne suka dira cikin harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza na Iraki a wani hari da aka kai da safiyar yau Juma'a, abinda wani jami'in sojin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan, wanda ga dukkan alamu shi ne hari mafi girma da aka kai kan ofishin jakadancin Amurka a baya-bayan nan. Har ila yau wannan shi ne karan farko da aka buɗe wuta kan ofishin jakadancin Amurka a tsawon sama da shekara guda, wanda hakan ke nuna alamar an faɗaɗa wuraren da ake hara bayan wasu gwamman hare-haren da aka kai kan sansanonin sojin Amurka a Iraki da Siriya tun daga tsakiyar watan Oktoba, yayin da ake daɗa fargabar yiwuwar tashin hankalin ya yaɗu a yankin. Babu dai wata ƙungiya da ta ɗau alhakin kai wannan harin. To, amma wasu ƙungiyoyin mayaƙa masu alaƙa da Iran su ne suka kai hare-haren wato kan wurare masu nasaba da Amurka a Siriya da Iraki a lokutan baya, saboda goyon bayan da Amurka ke baiwa Isra'ila a yaƙin zirin Gaza. Hukumar tantance kayan abinci ta Amurka FDA yau Juma'a ta amince da wasu hanyoyi biyu na jinyar amosanin jini ko sickle cell a Turance. Hanya ta farko ta hada da amfani da wata fasaha ta jirkita kwayar halitta. Hukumar ta amince da jinyar da ake kira Lyfegenia, wadda kamfanin Bluebird Bio ya bullo da ita, da kuma hanyar jinya ta Casgevy, wadda Vertex Pharmaceuticals da CRISPR Therapeutics suka bullo da ita. An yadda a yi amfani da hanyoyin jinyar biyu ne wajen jinyar masu shekaru 12 zuwa sama. Kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudunmawar dala biliyan 4.5 ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha, a cewar Prime Minister Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis. Daga ciki za a ware dala biliyan 1 saboda tallafin jinkai. Da yake mayar da bayani jiya Alhamis a jawabin da yakan yi kullum yaumin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Japan ƙasa ce mai tsayayyar aƙida, musamman ma game da irin goyon bayan da take baiwa ƙasarmu da mutanenmu, kuma ina mai godiya saboda wannan taimakon. Wani harin jirgin Rasha mara matuƙi ya halaka wani mutum, sannan ya yi ɓarna a wata tashar jirgin ruwa da ke yankin Odessa, a cewar gwamnan yankin jiya Alhamis. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce an gano wani balan-balan na leƙen asiri mallakar sojojin China a mashigar ruwan Taiwan, da kuma wata babbar tawaga wadda ta hada da jiragen yaƙi na sama da na ruwa. Rundunar sojin Taiwan ta ce balan-balan ɗin ya yi shawagi ta wajejen kudu maso yammacin birnin Kelung mai tashar jirgin ruwa wanda ke arewacin ƙasar da daren jiya Alhamis, sannan ya nufi gabas kafin har ya bace watakila ma cikin tekun Pacific. To amma da alamar rashin tabbas kan ko shin bangaren soji na jam'iyyar communist mai mulkin China ne ke sarrafa shi wannan balambalan kai tsaye ko a'a. A ƙarshe, rahotanni na nuna cewa jami'an tsaron gwamnatin Taliban ta Afghanistan sun kashe wani dakaren ƙungiyar ISIS sannan suka damƙe wasu da dama a wani samaman da suka kai da dare a wasu sansanonin ƙungiyar mayakan da ke daura da iyakar Iran. Wannan aikin soji da aka yi a lardunan Herat da Nimrus da ke yammacin ƙasar an auna ne kan abin da aka kira wata muhimmiyar gamayya ta reshen ƙungiyar ISIS da aka fi sani da ISIS Khorasan a cewar wata kafar labarai mai nasaba da Taliban a yau ɗin nan Juma'a. Wannan gamayya tana da hannu a wasu hare-haren da aka kai kan 'yan Shi'a a ƙasar Afghanistan a cewar Al-Masrat, wadda aka kafa da zamar dakile farfagandar ISIS Khorasan a ƙasar da kuma bayar da rahoto kan yadda Taliban ke ɗaukar mataki kan 'yan ta'adda na ƙungiyar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan Najeriya da Nijar mazauna bakin iyakokin ƙasashen biyu sun bayyana takaicinsu game da watsin da kotun ECOWAS ko Sediyawo ta yi da buƙatar ɗage takunkumin da ƙungiyar ƙasashen ta Sediyawo ta ƙaƙabawa Nijar tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yuli. Sai dai sun ce suna kyautata zaton taron da shugabannin ƙasashen na Sediyawo za su yi a ranar 10 ga wannan watan a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, zai mai da hankali akan batun. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoton.
Tuni dai ana iya cewa murna ta koma ciki wa 'yan Nijar da takwarorinsu na Najeriya da ke kan iyakokin ƙasashen biyu bayan watsi da ƙarar da Nijar da waɗansu kamfanonin ƙasar suka shigar a kotun ECOWAS cewa da ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da ta ƙarƙaba ma ƙasar takunkumai biyu bayan soja sun hanɓare bazin Muhammad da kan karagar mulki hasali ma sun kyautata da zatonsu ga taron shugabannin ƙasashen Sediyawo na goma ga wannan wata Abuja tarayyar Najeriya, kamar yadda waɗansu 'yan Nijar suka bayyana min a kan iyakokin ƙasashen biyu.
Sunana Isiya Maiɗori. Kotun nan da mun ka kai ƙara nan sarwa ce ƙaran nan bai yi ba saboda abu ne na talaka duka, kenan ya kamata a dibi ƙarar su. To saboda haka ni dai ban ji daɗin ƙarin nan da sun ka kai ba amsa ba. Amma ga taron ga na goma da wata za a yi ƙasashe, muna son a tattauna a ga iyakokin nan duk inda suke namu na Nijar a buɗe.
Sunana Muhammadu Nasiru. Nayi baƙin ciki da jin ciwo na ƙarar da an ka kai Sediyawo ta yawaci da ita a matsayina na ɗan Nijar ni. Amma gaskiya na ji baƙin ciki. Kyautata zaton za a sake wani taro. Bannin ƙasashe muna zaton Ubangiji Allah ka sa ya zama mana alheri.
Kasancewar waɗanda ke zaune akan waɗannan iyakokin ne suka fi shafuwa kai tsaye da waɗannan takunkuman shi na sa su ma 'yan Najeriya cewa ba su ji daɗi ba. Amma taron 10 ga wata na shugabannin ƙasashen ECOWAS suna zaton zai shafe musu hawaye.
Sunana Bello Ibrahim, ni ainihin ɗan Nijeriya ne. Na yi Allah wa dai kuma ban ji daɗi ba sakamakon watsi da kotun ECOWAS ta yi dangance da ƙara wadda Nijar ta shiga. Na yi baƙin ciki bisa kan wannan. To amma muna sa rai, muna fata 10 ga wannan watan mai kama tun da shugabannin nan ƙasashe za su zama su tattauna waɗanda sun ka shahi ECOWAS ɗin. To muna sa rai, muna fata in Allah ya yarda saurari wannan ƙarar domin wannan liƙe bododin da an kai da sauransu ya tagayyar al'umma.
Sunana Adam wanga jawabi da ya tumuna na harka kotur ɗan Nijar sun kai ƙara gaskiya ba ya musu adalci ba kuma ba kyauta musu ba. Saboda in ku duba ku gani kamar abin da shi Nijar ya shi ɗan Najeriya. Zaton gumo da wata wanga da shugaban Sediyawo kama hannu Allah shi kama a sa a buɗe an ga bududin.
A nasa bangaren masanin harakokin ƙasa da ƙasa Abdulrahman Idrisa Kado Soja daman cewa yayi ya san hakan za ta faruwa ko da yake suna kyautata zattonsu ga taron shugabannin ƙasashen ECOWAS wanda suka saka ma idanuwa.
Su ga manufarsu abinda suke nuhi tunda muna jiran gobe 10 ga wata tunda su shugabannin ƙasashen za su zamnawa duka ne ECOWAS idan sun ka zamna za mu ji su kuma da mi za su hitowa saboda duwan ga abu da suke hitowa suke tahe da shi nan talakan Niger ba za su yarda da haka nan tunda babu yanda za a zo wa a yi majiyoyin mulki a ce kuma wannan mutum wai sai an komo shi an maido shi an kakkabe shi kuma sannan a zo a azamu mutane shi ɗan ƙasa sattu su waɗanda sun kai shi mulki ba su busa aikin da suke ne ba ko ko mu ɗan ƙasa ba mu sa aikin da muke ne ba kenan saboda haka mu yanzu Niger ta bi hanya ta turba ta tahiya zakkau wanda muke gani insha Allah da sai ai kowa su da ba ai kowa su ba insha Allah Allah zai sa mu na hannu mu hita cikin wannan wahala wahalolin da muke ciki kuma shi kenan insha Allah
mafi yawancin jama'a na cewa dole ne su koka a waɗannan iyakokin ƙasashen Niger Najeriya kasancewa ECOWAS ba ta gane cewa ba al'ummomin Niger Najeriya na wannan yankin tamkar an jefa su zaman makabira ne domin komi ya tsaya sanadiyar waɗannan takunkuman wa alƙaryoyin Niger Najeriya da ke zamne a iyakokin guda biyu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako a jiya Alhamis ne aka fara wani taron ƙasa da ƙasa a nan birnin Washington DC wanda ya tattaro 'yan majalisa 'yan siyasa da manyan jami'ai daga ƙasashe da yawa don tattauna batutuwan tsaro a ƙasashen duniya taron wanda shine karo na 26 hukumar Parliamentary Intelligence Security Forum da ke ba da shawarwari akan batun tsaro ce ta shirya shi Honorable Sha'aban Ibrahim Sharada daga jihar Kano kuma shugaban wata kungiyar inganta tsaro a Afirka yayi karan haske game da taron a lokacin da ya kawo mana ziyara nan muryar Amurka kamar yadda za a ji a hirar da Ibrahim Ka Almasi Garba yayi da shi
mun zo kasar Amurka birnin Washington domin halartar wani babban taro wanda shine karo na 26 da wata katafariyar kungiya mai suna Parliamentary Intelligence Security Forum take shiryawa wannan kungiya gamayyar kungiyoyin wakilai ne na majalisu na dokoki na kasashen duniya wanda ake haduwa gabaki daya musamman wanda suke shugabantar kwamitocin tsaro da bayanan sirri domin tattauna matsalar halin da tsaro yake ciki a duniya kuma an fara wannan taro jiya zuwa yau za a kammala gobe a zuwa jiya da yau mutane 240 sun halara daga kasashe daban-daban na duniya guda 68 wanda dukkanin su shugabannin majalisu ne da manya-manyan jami'an tsaro da mutane dai ba sun gabatar da makaloli cikin su har da sanatoci da 'yan majalisun dokoki na Amurka da manya-manyan shugabannin tsaro na kasar Amurka daga ofishin shugaban kasa da kasashen duniya da dama an tattauna matsalolin da duniya take ciki musamman waɗannan kasashe guda biyu na rigimar Ukraine da kuma ta Palestine da taƙi cinyewa waɗannan abubuwa na cikin maganganu da aka tattauna kuma ana fatan kammala wannan taro yau da ikon Allah da girman Allah
to a matsayinka na shugaban hukuma ko kungiyar da take taimakawa wajen inganta al'amuran tsaro a Afirka da Najeriya musamman tunda ike cewa ake ita ce kungiyar Afirka ko wata dai mashahuriya Afirka a ganinka me yake kawowa rashin tsaro a Afirka musamman Najeriya
akwai abubuwa da yawa da suke kawo tabarbarewar harkar tsaro wanda cikin ikon Allah za a iya cewa kullun canjawa yake is very dynamic in an kula shekara ta 2015 magana ake ko kafin ma nan magana ake ta Boko Haram an ci karfin su ko an kusancin karfin su sai kuma ta sabuwar fitinar ta da ballowa ta kidnapping da banditry kafin ita kanta Boko Haram din akwai militant a can bangaren Niger Delta da sauransu amma cikin taimakon Ubangiji Subhanahu Wata'ala shugabannin tarayyar Najeriya suna kokari kware da gaske wajen kawo karshen matsalolin tsaro a Najeriya ba ma Najeriya ba kadai kuma mutane da ba sa iya tambayar cewa ai da a majalisa nake yanzu ko me ya kawo ni wannan taro kafin da bar majalisa a shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2020 2023 na shugabanci kwamitin tsaro da bayanan sirri na zauren majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya, wanda wannan ya bani dama na zama shugaban gamayyar kungiyoyin shugabannin kwamitocin tsaro na Afirka masu jin harshen Turanci daga shekara ta 2020 zuwa 2022. Aka daga likafar kujerar tawa zuwa shugaban gamayyar kungiyoyin kwamitoci na tsaro da bayanan sirri na kasashen Afirka 54 da shekara da ta wuce ta gabata. Nazo kammalawa zan bar majalisa, na je musu sallama sai aka ce a'a, bari a gyara constitution daga kaina, ya zama na cewa duk wanda ya zama president general to kuma ya zama honorary president, to a wannan matsayi nazo nake wakiltar Afirka a wannan taro, kasashe guda uku ne daga Afirka ne ke shugabantar su.
Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada kenan a hirar da Ibrahim Ka Almasi Garba yayi da shi. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Rabu Damba da rahoto na musamman akan annobar kwalara a wasu sassan kasar Kamaru.
Cutar kwalara cuta ce mai saurin kamuwa da cutar gudawa ta hanyar shan gurɓataccen ruwa ko abinci. Tana iya haifar da rashin ruwa har ma da mutuwa a cikin marasa lafiya da nau'in cuta mai tsanani. Kwalara alama ce ta rashin daidaito da rashin ci gaba. Malam Murtala Muhammad yana mai cewa,
gaskiya ita kwalara farko bata son dauda waje. A tabbata muhalli inda ake cuɗanya da mutane, a tabbata wannan waje na da tsafta. Ana so kuma in har mutum je ci abinci, ya tabbata ya wanke hannun shi sosai da sabulu da ruwa mai haske tukunna ya fara cin wannan abinci. Domin bai sani ba, da ya fita bai san da ya ta cuɗanya da mutane, ya gaishe da wani, ya gaishe da kaza da kaza, ya daga wannan ya daga wancan, duk bai sani ba. Kawai ya dauki hannu ya saka cikin tuwo. Annan shekui kamu da wannan cuta kulera ya rasa menene same shi.
Cin abinci ko ruwa da aka gurɓata da ƙwayoyin cutar kulera na zama silar watsuwar cutar a cikin jama'a. Dr. Amina gani take yi cewa,
cutan kulera cuta ce da take samuwa ta wata ƙwayan cuta da take yawo a cikin ko ruwa ko abinci ko a hannun mutum ma. Da in mutum ya ci ya shiga bakin shi, ya shiga hanji, yake sa mutum gudawa. To ita gudawan nan ta isa ta zamanto ta yi yawa ko kuma ta zo da kalan-kalan, amma tana iya yawa da gaske ta ƙarar da ruwan jiki. Ta ƙarar da ruwan jikin nan a nan matsala yake. In ta ƙarar da ruwan jikin mutum idan ba soma magani da huri ba, yakan kashe mutum.
Ko da yake bayanai kan cutar kwalara ba su isa ba, adadin waɗanda suka kamu da cutar a cewar hukumar lafiya ta duniya a shekarar 2022 ya ninka fiye da ninki biyu idan aka kwatanta da shekarar 2021. Ƙasashe 42 ne suka bayar da rahoton bullar cutar, wanda ya ƙaru da kashi 25 cikin 100 daga ƙasashe 25 da suka bada rahoto a shekarar 2021.
Muka musamman ma mu 'yan arewa mai nisa bayan da za mu yi mu rabu da wannan ciwo ce kuliran nan in ba gwamnati ta yi tsayuwan daka ba. Don mu a arewa mai nisa kun san muna da matsalar ruwa. Kulera kuma ciwo ne wanda ana ɗaukan shi a ruwa. Mutane ne mu tashi mu je mu haƙa yashin kogi haka muna yasan ruwa mu shaye kunga da wuya. Rijiya ɗaya za ka ga mutum dubu ne suke ɗiban ruwa. Kuma ba gulolo. Idan an yi ruwan sama bai yashi ne bai tsotsewa.
Ba wai kawai an sami ƙarin ɓullar cutar ba, amma waɗanda buƙatun kuma suka fi girma ƙasashe 7 ne da suka haɗa da Afghanistan, Kamaru, Malawi, Najeriya, Jamhuriyar Laraba ta Siriya da Somalia. Kowannensu ya bada rahoton fiye da mutum 10,000 da ake zargi da tabbatar kamuwa da cutar. Girman annobar da wuya a shawo kansa gaba daya.
Al'amari kwalera a ƙasarmu nan gaskiya hukumar tsaro da lafiyar ɗan adam suna iya ƙoƙarin su. To amma abin dubawa na nan, kaga ta yankin arewa ta can suna da matsala guda biyu ko zuwa uku. Na farko ga rani, ga bushewan al'amari. Na biyu ga ƙarancin ruwa. Na ukunsu ba su samu su haƙa masayi mai zurfi don sabili da suna wahalan zafi. To she su tona yashi ba su yi haje. Yau ka tona yashi a nan ka yi haje ya bushe. Kwana biyu minti dan iska zai kada shi ne kada shi nan inda abincin kai ke zaune a bude a nan jeje kai kana ka bar abinci a bude don ya huce ka samu ka ci abinci iska kuma ya kado maka shi ban gidan da kaje kai a cikin kuran ya da maka da shi kan abinci.
Cutar kwalara ta barke cikin wasu yankunan kasar. La'akari da haka ne yasa ministan kiwon lafiya ya ce ya dace a dauki matakin da suka cancanta domin taka ma annobar birki.
Dan aka san annoban kolera, gwamnati tana daukan matakai da yawa da gaske. A cikin matakan nan da take dauka tana forming su doktoci don a sake a kara musu sanayya akan shi wannan cutan in wanda dama sun sani ne, amma a sanar da su kuma cewa gashi yana nan da sha domin kar mara lafiya ya zo ba su fahimci cewa ko su bata diagnostic din su. Sabili da haka idan jawo hankalin doktoci a haka kuma sake a sa su service a sassa su service na daukan charging wayannan marasa lafiyan in kuma gwamnati tana fito da magunguna ajiye a disposition wanda za a yi musu magani banza a lokacin nan ba a tambayan kuɗi domin kowane mara lafiyan in yazo in dai aka tuna wannan yake da shi sai maza dauki da wayniyan shi da sauri sabili da in an dauki da wayniyan shi da sauri yana da sa'an cewa ba zai kashe shi ba shi wannan cutan yawa to har ila yau kuma ana sa su disposition batun cewa contact da mara lafiya she wanke hannayen shi a zuzzuba mishi su ruwan eau de javel a jikin shi batun cewa kar ya fita shi kuma jiganan ya je raba ma wayansu don a samu a dakatar da cutan da huri.
Haɓaka hanyoyin samun ruwan sha da matakan tsafta gaba daya na da muhimmanci wajen yaƙi da cutar kwalara.
Kwayan cutan in ta taba mutum innan zuwa awa 12 har kwana 5 yake so masa cuta. To a hakan yin yanda yake samu ya ci gaban nan a rayuwar mutane, yanda mutane suke rayuwa ne. Rayuwa a fili da mutane suke nan tuli a cikin talauci, samun ruwa yana da wuya kuma har ila yau ba ko banɗaki. In za zagan nan ana zagawa a yi bayan gida a waje a haka she ya bi ruwa, ruwan da ake shan nan a ji a shashi haka she ya sake ya ci gaba don haka cutan yake ci gaba. A tsaftata muhalli yawwa haka kenan, in an tsaftata muhallin nan ba a da matsala. Abin da yake sawa ya yi saurin watsuwa a cikin jama'a kamar da nake faɗa, rashin tsaftataccen ruwa da kuma rashin bayan gida. Idan ba bayan gida wannan mutum yanzu shi ya zo ya yi ko yana ɗauke da kwayan cutan in ya zo ya yi bayan gida a sarari, idan ya yi bayan gida ruwa ya ɗauka ya kai filin na sha, masu sha kuma suka sha su ma su sake su kamu da wannan kwayan cutan. To a haka wanda kuma shi kuma yana cin abinci ko yana wani aiki bai wanke hannu kam ko ya shi ma zai taba, in ya taba dai da ya shiga cikin baki dai shikenan, ya tafi in ya shiga cikin hanji dai magana ya wuce ya kama mutum kenan.
Duban ƙarancin alluran rigakafi a duniya ne yasa ƙasar Kamaru ta shiga yaƙi da annobar a yankuna da ake fama da matsalar cutar. Cutar kolera ta fi barazana a yankuna masu yawan jama'a saboda matsatsi da rashin tsaftan muhalli da kuma yankuna da 'yan gudun hijira suke girke.
Ruwan shan ka baya da haske, don duk ilahirin inda wahalar ruwan sha yake zaka samu a tar wannan are wannan suna da wannan matsalar ruwan. Yau bamu da tekun da yake gudu. To kaga irin cutan da za a ce na kolera nan dole kamar ta wannan yankin kan ba za a rasa shi ba. Suna da matsalan iska, suna da kuma karancin ruwa, ga bushewan al'amari. Ai can ne fa za kai tafiya kamar kilometer 2-3 duk da mutum ya kullo zaka ganshi don ba itace. She iska. To Allah na tuba irin yanayin a tona ya shi ai haji ai wawa, in kai ba kai wani naka nayi, in ya tashi kuma bai je koma kam shi mai yi shi kadai ba, kai ma je zai shafe ka. To kaga kamar wannan cutan ta nan kam, shi yasa din gwamnati ta kira ma ta fi kiran wannan sunan yankin a saka dora don suna da matsalan wannan. Kamar a Adamawa kaga Allah na tuba cece ma a duk kasan Kamaru ma ba kasan da Allah yake son ta da gaske kamar kasan Adamawa.
A hakika cutar kwalara ta kasance mai yaduwa a yankin India tsahon karni da dama. Ta yadu a ko'ina daga 1817 a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu yankunan Afrika. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Damba, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Shafa be rajai
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A kasar jamhuriyar Kamaru a ci gaba da ake yi na bazarar wasanni na wannan shekarar 2023 zuwa 2024 nan har yanzu dai kula-kula din kasar ba su fara gudanar da gasar La Liga ba na Elite 1 da kuma Elite 2. Da kuma muka tsallaka kasashen da za su gudanar da wasan cin kofin nahiyar Afirka a mata bangaren mata na shekarar 2024 kasashen da suka samu nasara na hayewa. Sune kasar Morocco, kasar Nigeria da kuma kasar Afrika ta Kudu, sai kuma kasar Congo Demokaradiyya, sai kasar Algeria da kasar Senegal da kuma kasar Botswana da kasar Tanzania, kasar Ghana, kasar Tunisia da kuma kasar Mali da kasar Zambia. Sai kuma kasashen da suka buga wasannin nan na neman tikitin zuwa cin gasar kofin kwallon kafa na duniya wanda zai gudana a shekarar 2026 ya jira kasar ta jefa balabalai uku ga kasar Gambia. Kasar Gambia kuma ta jefa balabalai guda biyu, sai kuma kasar Botswana an ita kuma ta jefa balabalai guda biyu, sai kasar Mozambika ita kuma ta jefa wata kwarta ta balabalai guda uku, kasar Gabon ta jefa balabalai guda biyu, sai kuma kasar Kenya an ita kuma ta jefa kwallo kwaya ɗaya tilo, sai kuma kasar Somalia ita ma ta jefa kwallo guda ɗaya a ragar ta Algeria. Kasar Masar ta jefa balabalai guda shida a ragar kasar Djibouti, ita kasar Djibouti ba ta jefa kwallo ɗaya a ragar ta Masar ba. Kasar Sudan ta jefa kwallo guda ɗaya a ragar Togo, ita ma kasar Togo ta ramace da kwallo guda ɗaya an da suka tashi kunnen doki. Sai kasar Najeriya ita ma ta yi kunnen doki ga kasar Lesotho, an da kowanne su ya jefa kwallo guda ɗaya a ragar ta Faransa. Kasar Cape ita kuma bata ci ko kwallo ɗaya ga ragar Angola ba, ita ma Angola bata jefa ko kwallo guda ɗaya a ragar ta Kwarata ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A takaicen makamai wajen bakwai suka dira cikin harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza na Iraki a wani hari da ake wato aka kai da safiyar yau Juma'a, abinda wani jami'in sojin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan, wanda ga dukkan alamu shi ne hari mafi girma da aka kai kan ofishin jakadancin Amurka a baya-bayan nan. Hukumar tantance kayan abinci ta Amurka FDA a takaice yau Juma'a ta amince da wasu hanyoyi biyu na jinyar amoxicillin jini ko sickle cell a turance. Hanya ta farko ta hada da amfani da wata fasaha ta jirkita kwayar halitta. Hukumar ta amince da jinyar da ake kira leukemia wadda kamfanin Bluebird Bio ya bullo da ita, da kuma hanyar jinya ta Casgevy wadda Vertex Pharmaceuticals da CRISPR Therapeutics suka bullo da ita. Kasar Japan ta yi alkawarin bayar da gudunmuwar dala biliyan 4.5 ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia, a cewar Prime Minister Fumio Kishida a wata shela ta jiya Alhamis. Daga ciki za a ware dala biliyan 1 saboda tallafin jinkai. Da yake mayar da bayani jiya Alhamis a jawabin da yakan yi kulle yomi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Japan kasa ce mai tsayayyar akida, musamman ma ga irin goyon bayan da take baiwa kasarsa da mutanensa.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mai nan Dudu wadda ta hada shirin da bada umarni, da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.